بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بيان السلام عليكم ورحمة الله. بركم الدعاء ونيم بنتنا صبر ونديت دا ترى نيكو بوما ترى غوتن صبر وتنبيو a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 13 ga watan Mayu na shekara ta 2000 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shi ne darasi na 27 babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Wannan babin muke ciki, mun karanta ayoyin da ke ciki har hadisi zuwa na uku, za mu tashi hadisi na hudu. Hadisin da matsaka tsaya a kansa hadisin Abu Huraira, manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu ya rasulullahi wa man yaba, qala man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Ina jin wannan hadisin shi muka tsaya kan shi. Ar-rabi'u an abi muslimin wa qila abi iya salama tabina amrin ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما مناه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. Idan ba mantawa babin da muke magana a kansa babi ne da yake magana dangane da kiyaye sunnonin manzon Allah, ko babun fil amri bil muhafazati ala sunna, babi ne da ya kunshi nassoshi da ke umarni wajen kiyaye sunnar annabi da kuma adab din da sunna suka zo da ita. To wannan hadisi an karbo shi daga Abu Muslim, waqila Abi Iyad, wadansu suka ce alkunyarsa shine Abu Iyad. Ta iya yiwa yana da ƴaƴa guda biyu din, ɗaya Muslim ɗaya Iyas, wani lokacin a ce masa Abu Muslim, wani lokacin a ce masa Abu Iyas. Me kuke cewa ne wai? Ko ba ne kuke magana? Malamin ya hadisi na uku. To yanzu ba mu yi ba da muka ce mana za a ni da kallon jannata wani sani ka da ba. Ni yadda ma da suna guda da lallai bin yunna hadisin na uku na uku da kullu ummati da kullun aljanna illa man aba. Yanzu ku faɗa daga ina ne kuke so mu tashi. As-salisu an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. Hadisi na uku an karbo daga Abu Hurairah, Allah shi kare da a gare shi, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Qalu wa man ya aba ya rasulullah, qalu ya rasulullah wa man ya aba, sai suka ce ya manzon Allah wane ne zai ki shiga aljanna kuwa. Qala sai manzon Allah ya ce da su man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda duk yayi mun da'a to lalle zai shiga aljanna, wanda ko ya saba mun to ba zai shiga ba kenan, ya ki shiga kenan. Hadisi na hudu daga Abu Muslim ko Abu Iyad, sunansa shine Salama ibn Amr ibn al-Akwa, wato Salama ibn Amr ibn al-Akwa. Wadansu suka takaitawa sai ce Salama ibn al-Akwa, wato su yi isqatin sunan mahaifinsa su kawo sunan kakansa, su danganta su kai tsaye zuwa ga kakansa. Salma ibn al-Akwa yake anna rajulan akala inda an-nabiy sallallahu inda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalle wani mutum ya zo wurin annabi ya ci abinci, bi shimalihi amma ya ci abincin nan da hannunsa na hagu. Wane ne wannan mutum? Hadisin bai ambace shi ba, amma wadansu malamai sukan kokarin kawo shi cewa shine Busr al-Ashja'i, ya zo ya ci abinci wurin annabi amma sai sa hannun hagu. Faqala sai manzon Allah ya ce da shi kul bi yaminik, ci da hannun damanka mana. Qala sai mutumin yace la astati'u, bana iyawa, wato ya faɗi haka ne dan girman kai, dan jijji da kai yana ganin dan me za a ci gyaran sa yayi abin da ba daidai ba sai ba na iyawa mana ba zan iya ci ba kada da manzon Allah ya fahimci cewa ba wani uzuri ne ba ya hana shi ci da dama din kawai girman kai da ya fara da hagu shi ba zai dana ba sai manzon Allah ya masa mugunyar addu'a ya ce lastafaka kar Allah sa ka iya shine ma'anar lastafaka kada Allah sa ka iya ci da hannun dama din shi Salman bin al-Akwa yace ma mana'ahu illa al-kibru ba abin da ya hana shi bin umarnin manzon Allah sai girman kai fa ma rafa'aha ila fihi tun daga wannan ranan bai sake samun ikon daga hannun damansa ba ila fihi zuwa bakinsa sai hannun ya shanye kawai sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan abinda wannan hadisi ke nuna mana ko mu ce dangantakar hadisin da babin muhimmancin kiyaye sunna da kuma wato hukubar a duniya da ka iya samun wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunna alhalin ya san sunna ce umarnin annabi da yake kule bi yamini ka ci da hannunka na dama waɗansu malamai suka ce wannan umarni na nuna mustahabbanci waɗansu suka ce na nuna wajibci a gaskiya kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa dukkan umarni daga Allah ko manzansa ana ɗaukar shi a matsayin wajibci har sai an samu wani kwakwaran dalili da ka iya sassauta wajibcin ya maishe shi mustahabbanci da haka a nan gurin muna ɗaukar shi a matsayin wajibi ne ma'ana cin abinci ko shan abin sha da hannun dama wannan wajibi ne kuma ya ma zama wajibi iyaye su dinka kula da tarbiyyar ƴaƴansu tun suna yara ƴan kankana saba musu cin abinci da hannun dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da wani yaro sai ga hannunsa na kai kawo ya ci gabansa ya ci gaban wani ana cin abinci tare da kai ana ciyayya a masaki ɗaya ko mu ce a akwashi ɗaya ko a abin nan daro ɗaya ko a tire ɗaya ana cin abinci sai ga yaron ya ga hannunsa nan ya kai hannunsa nan sai manzo Allah ya koya masa ladabin cin abinci ya ce ya bunayya sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika ladabban cin abinci guda uku annabi ya hada kai tsaye cikin wannan hadisi ya bunayya sammillaha ya kai dan karamin dana sammillaha kai bismillah in zaka ci abinci wato shine kace bismillah ba za ka karanta arrahmanir rahim din ba lokacin da zaka ci abinci wannan shine ladabin da aka koya maka bismillah abinda zaka faɗa kenan yace kace bismillah wa kul bi yaminka sannan kuma ka ci da hannunka na dama wato ladabi na biyu daga cikin ladabban cin abinci na uku wa kul bi ma yalik ka ci abin da ke gabanka wato idan kuna cin abinci da wani cikin kwano ɗaya wato ana so ka lazanci daidai abin da ke gabanka ba a san ka ɗauko gabansa ka ɗauko gaban nan ka ɗauki gaban wannan ka ɗauki gaban wannan in ma har ka ga a gabansa ko wani abin da kake bukata sai kai masa bayani sai ya turo maka kai ma sai ka samu amma dai ba daidai ba ne ba mutum ya kai hannunsa nan ya kai hannunsa can wannan duk ladabba ne da ya kamata a mu tarbiyyantar da yaranmu a kai mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu a kai kuma yana da kyau yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci uba ya rinka kiyayewa wajen lura da ƴaƴansa lokacin cin abincinsu inda Halima ya zauna ya ci abinci tare da su don ya koya musu irin wannan adab din su saba da su ta yadda ko da wata rana sun je ziyara ko sun je wani wuri ba za su ba da kunya ba amma a ga cewa ɗanka ya girma zan ga ɗan shekara tara ya je an ba shi abinci ya miƙa hannun hagu ya karba kuma ya zauna zai ci da hannun hagu ko ya karbi kofin ruwa da hannun hagu zai sha duk wannan abin kunya ne a matsayinka na musulmi ɗan kai zama haka abin kunya ne matuƙa ƙwarai da gaske da haka ya kamata mutum ya rinka kintatar lokacin da yaran suke cin abinci ya zura ido ya ga yaya suke yi wanda ya ga mai haɗama sai ya koya masa ba a yin haɗama wajen cin abinci wanda ya gane hannu baka hannu ƙwarya shi ma sai ya koya masa ba a yin wannan hannu baka hannu ƙwarya cikin lamarin cin abinci wanda ya ga hannunsa na kai kawo gaban wancan duk ya koyar da mutum tun mutum na yaro ake saba masa wannan idan mutum ya saba da wannan koda ya girma babu matsala amma dukkan wanda bai saba da wannan ba yana yarintarsa to kuma idan girma koda zaka hana sai kaga akwai matsala kaga wannan ya ga ya saba shekara da shekaru da haka dan mai manzon Allah zai ce yanzu la hannun dama za a ci sai ce wai shi ba zai iya ba bai saba da hannun dama ba hannun hagu ya saba sai manzo Allah ce lastafaka kar Allah saka iya din daga nan gurin shikenan sai hannun ya shanye ko da ya so dauke wani abu da hannun dama din ya kai bakin sa ba zai iya ba wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. wannan hadisi an karbo shi daga Abu Abdullah shine An-Nu'man ibn Bashir Allah shi kare ta gare su su kala An-Nu'man ibn Bashir yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa latusawwunna sufufakum wallahi lallai ku rinka daidaita sahunku yayin da zaku gabatar da sallah أو لا يخالفن الله بين وجوهكم كوكما أبنجي يساب تكانم فسكوتنكو للي كلنك ديدي تصهنكو لوكة دذاكو يسلا ينكو بكيهاكم با تو ألا زي ساب تكانم فسكوتنكو وانا حديثي متفق عليه إمام البخاري ده إمام مسلم سكرويتو وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا أو رواية مسلم النعمان بن بشير من الله يكسن تينا ديدي تسهم حتى كأنما يسوي بها القداح كحتى كأنما يسوي بها القداح كي كاتي ينا سستوتا وتعنشم قولا ماشي دي سندن دا أكي سنية كم ماشي أشكينا كرفا نشينا القداح kai ka ce yadda ake daidaita su wato a ga cewa lalle kowanne ya tsawansa yayi daidai da dan uwansa kamar haka ne annabi yake daidaita mu ya ga cewa wannan bai gaba ba wannan bai baya ba mun yi layi sosai mun daidaita mun hade da juna hatta idza ra'a an qad akilna bai kushe yana haka ba hatta idza ra'a har yanzu lokacin da ya ga an qad akilna hakika mun fahimci haka mun hankalta haka ma mu da kanmu ma kafin yi ce ku daidaita sahu saboda yau da gobe har mun daidaita amma tare da haka summa kharaja yawman sai gashi annabi ya fito a wata rana fa qama sai ya tsaya hatta kada an yukabbir har sai da ya rage saura kiris yayi takbiratul ihram fa ra'a rajulan badiyan sadruhu min as-saff sai ga wani mutum ya turo kirjinsa gaba da sauran ƴan uwansa cikin sahu fa qala sai manzon Allah ce ibadallah latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ibadallah aslan sa ku ya unida'i ya ibadallah ya ku bayin Allah latusawwunna sufufakum wallahi lalle ku rinka daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Ubangiji Ta'ala ya saba tsakanin fuskokinku. Waɗannan biyu kenan daga cikin hadisan da wato ainihin suke nuna daidaita sahu. In banda su akwai hadisai da dama cikin Bukhari, akwai hadisai da dama cikin Muslim da waɗansu kuma littafan suna daban da suke nuna mahimmancin ko in ce wajibcin tsayar da sahu a cikin sallah. Ubangiji Ta'ala yana son mu tsaya kyam da haka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa kwarai da gaske wajen kaziyar tsayar da sahu. Farko idan zo wajen sallah abinda ake bukata kowane masallaci dama ya fuskanci alƙibla. To fuskantar alƙiblan nan da za ka yi ba wai fuskar ka da kirjinka ne kadai ake bukatar fuskantar alƙibla ba, ana bukatar fuskantar alƙibla da duk abin da ya kamata a fuskanci alƙibla da shi wanda ya shafi gaba kamar fuska, kamar kirji, daidai da kafafunka. Za ka miƙar da kafar dama ya tsunka su kalli alƙibla, ka miƙar da kafar hagu ya tsunka su kalli alƙibla. Idan ka yi haka, na damanka ya haka, na gundunka ya haka, to za ka samu kafaɗinku sun haɗu da juna, ko ƙafafunku sun haɗu da juna, ƙaurinku ya haɗu da juna, kun haɗe kyam tare da juna. Amma koyaya aka samu wani ya bar ƙalar da ƙafarsa, maimakon ta kalli alƙibla sai ta karkace ta kalli dama, ƙafar hagu kuma ta kalli hagu. Kaga idan wannan yake nan wurin babu yanda za a yi ya iya haɗa ƙaurinka da nashi, ya yi haɗa kafaɗarka da tashi, dole za ku bar fili a tsakiya. To wannan filin da ake bari a tsakiya ta nan ne inda shaitan ke bi ya kukkuta. Manzon Allah yake cewa sahabbai ku rinka daidaita sahunku, ina ganin shaitan yana bi ta tsakankaninku kamar ƴar akuya ko tunkiya sabuwar haihuwa. to wannan bi da shedan zai rinka yi tsakaninku shine zai jefa waɗansu tunani wato waje da sallah, ya shagaltar da kai da waɗansu tunanin duniya daban, sannan kuma ya rinka jefa maka wasu wasi cikin sallar, kuma baka san ma raka'a ta nawa limami yake ciki ba, ka riga ka manta ka samu rafkanuwa. Duk wannan yana daga cikin abin da yake haifuwa sakamakon rashin daidaita sahu yadda ya dace. Shi yasa manzon Allah yake tsaya ya daidaita su. A wata riwaya wani sahabi yake cewa kana ahaduna yulziku katifahu bi katifi sahibi wa qadamahu bi qadami sahibi, dayanmu ya kasance yana hada kafadarsa da kafadar dan uwarsa, ya hada tafon kafarsa da tafon kafar dan uwarsa, sai an hade da juna rikif ta yadda babar filin da shedan zai iya zuwa ya gozo ba tsakiya ba. Irin wannan ya kamata a yi sahu, sawa'un sahu na gaba ne, sawa'un sahu na biyu ne, sawa'un sahu na uku ne. Shi yasa ka'ida ba a san a fara sahu na biyu sai na gaba ya kammala cika, saboda mai dan a cika sahu dan a hade da juna din. Ba a san a fara na uku sai na biyu ya kama cika, ba a san a fara na uku sai wannan ya gama cika, ba a san wani ya sallah a waje alhalin masallaci kuma a kowuri bai cika ba. Dukkan waɗannan sunnoni da ake bukata, manzon Allah yake cewa ba za ku daidaita sahunku ba irin yadda mala'iku suke daidaita sahu a gaban Ubangijinsu. Sai sahabbai suka ce yanzu mala'iku ma suna daidaita sahu, idan suna yi yaya suke? Sai manzon Allah yake cewa suna cika sahu na gaba ne, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa. Haka al'amuran su yake tafiya, wato ainihin wannan nabin wannan, wannan nabin wannan. To da ga wannan babban aiki ne, shi yasa kaga manzon Allah din bai kyale ba, kullum haka yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi har sai ne ga mutane sun hankalta sannan abin nan. Amma tare da haka gafi an tayar, an riga an yi ikama, me ya rage manzon Allah yayi kamfaran harama, amma sai sake waiwayowa. Sai ko aka sa'a waiwayar ta ci zo kan daidai ga wani ya dan barkalo gaba, sai manzon Allah yayi bai yi wa wannan magana shi kadai ba, sai yi wa dukkan jama'a magana dan kar gobe kuma sai wani yayi. Dan kar a yi wa wannan magana a ɗaukar shi kadai umarnin ya shafa, sai ce ya ibadallahi la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Su waye suke surutu ne? Aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, menene ma'anar yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum? Malamai suna bada ma'ana guda biyu. Akwai wanda suke ɗaukan hadisin a zahirin ma'anarsa cewa Allah zai saba tsakanin fuskokin mutane, abin nufi ya canja halittar mutum, ya canja fuskar mutum, a toshe masa ido ko a toshe masa kaza, ko a cire kunne daga inda yake a kai shi wani wuri, a cire ido daga inda yake a kai shi wani wuri. Kaga Allah ya saba tsakanin mai fuskoki. Akwai kuma waɗanda suke fassara shi da wata ma'ana manesantiya, amma ganin suke yiwuwar wannan ɗin, wato ainihin ba shi ake nufi ba. Abinda ake nufi Ubangiji ya haɗa gaba tsakaninku saboda rashin daidaita sahu. An gane ku? A samu gaba da rashin fahimtar juna tsakaninku sanadiyyar rashin daidaita sahu, domin a nan gurin an saba tsakanin fuskokinku kenan, ta yadda wannan baya son ya ga wannan, wannan baya son ya ga wannan, saboda saɓanin da zukata suke yi, kuma saɓanin zukata ya faru ne saboda rashin daidaita sahu a wajen sallah. To amma a zahirin ma'ana ana ɗaukan waccan ma'anar ce ta farko, idan ita ce take dacewa da zahirin lafazin. Ma'ana ta biyu babu yanda za a yi lafazin ya ɗauke ta, sai in mun yi tawili ko mun yi da'awar cewa majazi ne, wanda ga ka'ida ko al'asul fil kalam an ya fi ala haqiqatihi wa la yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu zalik, ana ɗaukan zance a bisa ga haqiqa, ba a karkatar da shi zuwa ga majazi sai in akwai wani babban dalili wanda yake dole ne sai an tunkuɗe magana daga zahirinta sannan a kai ta zuwa ga tawili na biyu. An gane ko? Ai, Ubangiji ta'ala ya tsoratar da mutane cewa in har ba su yi imani da abin da aka so su yi imani, min qabli an natamisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sa, wato ku yi imani tun kafin an natamisa wujuhan, wato mu canja halittar fuskar mutum, ya kasance ido ba inda yake ba, kunne ba inda yake ba, hanci ba inda yake ba, fa naruddaha ala adbariha, sai mu jirkitar waɗannan gabbai da muka ambata sasanni na fuska, a yamakon a gansu a gaba sai su koma baya. Shi ne fa naruddaha ala adbariha, aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci mutanen da suka yi kamun kifi ranar asabar din nan a lokacin wani annabi daga cikin annabawan da suka wuce baya. A takaice dai wannan hadisi razani yake tare da kausa harshe bisa ga mutanen da ba sa daidaita sahunsu cikin sallah, cewa in Allah ya ga dama zai iya jirkita fuskar su. Jirkita fuskar nan kuwa shine ya caccanja waɗannan gabbai daga inda suke su koma baya. Wannan ko ba abu ne mai wahala ba wuta ga Allah idan Allah ya ga daman yin haka din, domin shi mai iko ne kan kowane irin abu. To wannan shine abin da ake kira a hadisul wa'id, hadisan da suke dauke da rako mai tsanani ba dan komai ba sai dan jan hankali. Amma Ubangiji Ta'ala mai fadin rahama ne, mai fadin gafara ne, shi yasa sai mu ta saba sahun, kuma amma ko bai kama mu da wannan ba, kar mu dauka abin ya gagare shi ne, a'a yalwar rahamarsa ta sake mana jinkiri. Ina fata an fahimta. حديثي نجبا السادس حديثي نتلتكم ونن بابي عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عندكم فأطفئوها عنكم متفق عليه. Wani hadisi an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yace ihtaraka baitun bil madinati ala ahli, wani gida ya ƙone a Madina tare da dukkan mutanen da ke ciki, minan laili a wani ɓangare na dare, ko min ɗin nan ma'anarta fil laili, min bi ma'ana fi fil laili da daddare, ko minan laili a wani sashi daga cikin lokutan dare, gida ne ya kama da gobara ya kone tare da duk mutanen da ke ciki. Falamma huddisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bishanihim, yayin da aka zo aka bai wa manzon Allah labarin abin da ya faru ga mutanen wancan gida, kala sai manzon Allah yayi magana ga dukkan sahabbai, yace inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum, ku sani cewa ita wannan wuta da kuke ji da gani makiyar ku ce, tana kin ku. Fa idza nimtum, idan kun zo yin barci, fa'atfi'uha ankum, ku kashe wannan wutar ga barinku, kar ku kwanta ku bar wuta tana ci a gida ba tare da kun kashe ta. An gane ku? Wato Imam Nawawi yana da zurfin fikihu kwarai da gaske. Abin da yake so ya kawo mana hadisai da suke nuna kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da dama ya ta kawo waɗansu hadisan daban wanda a cikinsu abin da ake so umarni kadai wanda sun fodan nan fitowa zahiri, amma sai rinka tsakuro hadisai daban-daban, wannan ya shiga cikin babin cin abinci, wannan hadisin ya shiga cikin sahu, wannan hadisin ya shiga cikin wani radabin kwanciyar barci, duk domin ya game mana adab da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da su. Kuma in ya faɗa mana wani abin da muke ganin cewa ai zai nauyin bi, ko kuma a'a ma'anar da ke karkashin umarnin annabi ba ta fito fili ba, sai kawo mana wani abin da ma'anarsa ta fito fili, domin duk kowa idan an ce wuta abokiyar gabansa ce a cikin hadisin da wutar ta kona wani gida, kuma daga ƙarshe aka ce da shi in zaka kwanta ka kashe wuta, dan Allah wannan zai bata lokaci wajen kashe wuta? Tabi ba zai bata lokaci ba. Sama da wani hadisin daban wanda kila za ka ga ma'anar abin ba ta fito maka fili ba, amma nan gurin abin ya fito maka fili. Farkon hadisin ga waɗansu mutane sun kwanta gidan ya kone gaba ɗaya tare da su a ciki, ai kai ka san kila sun bar wuta ne a kwance. Sai kuma manzon Allah ya ce ai wuta dama abokiyar adawar ku ce, tunda abokiyar adawar ku ce lokacin da za ku kwanta barci, kar wanda ya kwanta wuta na ci lalle ya kashe ta. Kaga sai wannan ya fi shiga cikin zuciya kwarai da gaske. Saboda haka zaɓan wannan hadisi da sashi cikin wannan babi ba ƙaramin fikihu da fahimtar hadisi Imam Nawawi ya nuna a ciki ba. Ina fata an fahimta. To dangane da kashe wuta lokacin da mutum zai barci, kowa ya san lafazin annar yana gaskatuwa ne akan wuta wadda kake iya jin zafinta ka taba ka ji zafinta. To amma misali kamar fitilan kwai, kamar wutar lantarki wadda muke amfani da ita a halin yanzu, ita ma yana daga cikin ladabin kwanciyar barci kafin mutum ya kwanta sai ya kashe. Shin kwana da ita zai iya haddasa gobara? irin yadda wuta wadda aka safa kunnawa kamar mutum ya kunna kendir, kaga abu ne wanda yake a zahiri ba abin da ke kare. Lalle akwai tsammanin gobara cikin kendir sama da wutar lantarki, kamar a tibalbal kowa ya riga sun wannan abu ne da zahiri yake fili. Ballan sana'a ce an bar wuta a murhu, ballan sana'a ce an ɗauki wuta lokacin sanyin hunturu an kai ɗaki an ajiye tana ci. Dukkan wannan akwai tsammanin mai gobara. To shi yasa sai waɗansu malamai suka ce wutar da annabi ke umarni aka ce lokacin barci ita ce wuta wadda tasirinta ke fili, za ta iya kamawa, za ta iya ci kamar ta kendir ko a ci balbal ko wuta da ake hura ta yanzu ga itace kuma a kwanta a barci a kyale ta. Ita ce annabi ke cewa abokiyar adawa ce gare mu lokacin da za mu kwanta barci, lallai mu kashe ta. Amma dukkan wutar da an riga an saya ta, ba zafin wutar ake amfanuwa da shi ba, hasken da take bayarwa. Misali, ko da akwai zafi a wutar dai ba haddarin ta iya kamawa kamar wuta da ke ta lantarki da sauran dukkan wata na'ura wadda za ta ba mu haske kadai. Shin ta shiga cikin wannan fadin hadisi ko ba ta shiga cikin fadin wannan hadisi ba? Waɗansu malaman suka ce ta shiga cikin fadin wannan hadisi, lalle a kashe ta idan za a kwanta barci. Waɗansu suka ce ba ta shiga ba, domin wutar lantarki ba jin tsoron kamawarta, ba jin tsoron kaza, ɗinta ba jin tsoron kaza, ɗinta irin yadda ake jin tsoro a wancan. Suka ce domin mu sababin zuwan hadisin muka kalla, sababin zuwan hadisin gida ne ya kone da mutane sakamakon ba su kashe wuta ba, sai manzo Allah ya furta hadisin, kaga ya dace da wancan kenan. To amma waɗansu malaman waɗanda suke da hange mai nisa, wanda ba sa tsayawa kan ma'ana ma da ta bayyana cikin hadisin kaɗai, za su yi ƙoƙarin waɗansu kalato ma'anan a ƙarƙashin waɗansu hadisin da waɗansu ayoyi, suke cewa ita kanta wutar lantarki ko wuta ta fitilar ƙwai ko ta fitilar ruwa ko dukkan wata fitila wadda haske za ta bayar, ko da ba a jin tsoron haɗarin ta iya kamawa ta haddasa gobara, to amma yin barci da ita tana ci bau, wato wannan kuma zai kawo cikas game da ladabin kwanciyar barci. Kila babu sirri kenan, ko ba haka ba? Kila a wannan cikin haske ɗin bau kana cikin wani halin da ko da iyalinka ba za ka so ta ganka ba, don barci na iya ɗauke ka samu kanka cikin wani hali da ba za ka so a baka labarinsa ba, ko ba haka ba? Ita ma kuma ta iya samu kanta cikin wani halin da ba za ka so a baka labarinta ba. To kaga tunda akwai waɗannan ladubba ɗin na sitirce ɗan adam da kiyaye mutuncinsa da kaza da kaza, to sai a kashe wutar, ko kuma ko da ba a kashe ba ya kasance an yi amfani da wata wanda haskenta ba zai zanto akwai fallasa da yawa a ciki ba, wanda ko kuma duk kun sani ba sai an faɗa muku wace iri dai hasken ta ba zai kawo fallasa ba. Ina ba da an fahimta. Manzon Allah ce inna hadhihi an-nara inna ma hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum, wuta din da kuke ji da gani abokiyar adawa ce gare ku. Fa idza nimtum, idan kun so yin barci, ai idza aradtumun nauma, idan kun so yin barci, fa atfi'uha ankum, sai ku kashe ta. Muttafaqun alayhi. At-tabi'u anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna mathala ma ba'athani Allah bihi azza wa jalla min al-huda wal-ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيئان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من طقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. التابع وانا حديثي نبقي عنه شما أنكر ودق أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله ثبت قريش ياتي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم سنجي كتن كتن كو سفر أبن دا الله يأيكون دا شي من الهدى نشريا والعلم دا إلمي مثال سا سفر سا كمثل غيث كمر مثال روان سمني أصاب أرضا wanda ya sauka kan wata ƙasa. Fa kanat minha ta'ifatun tayyiba, sai a cikin wannan ƙasar aka samu wani yanki daga cikin ƙasar da ruwa ya sauka, ta'ifatun ga wani yanki tayyiba mai kyau kwarai da gaske, ya dace da shuka. Qabilatil ma, wannan yanki wanda yake kyawa sai ya karɓi ruwa. Fa ambatatil kala'a, sai ƙasar ta tsirar da ciyayi, wal usbal katir, da kuma ciyawa mai yawan gaske. Da alkala da al'ushub dukkansu ana itlaƙin su akan ciyawa, sai dai wani lokaci alkala ana amfani da shi kan ciyawa wadda take busasshiya da ma wadda take ɗanya, amma al'ushub ba amfani da shi sai kan ciyawa wadda take ɗanya. To shi yasa da aka kawo wancan alkala wal usub al katir, sai zanto kamar taukidin ma'ana ne, domin idan an ce alkala ma ya wadatar, amma sai a ƙara wal usub al katir تبليغا منه صلى الله عليه وسلم لفائدة هذه الأرض دان النبي إسر من ساقن دكي تكين فائدة وانن قصة ودى الرواية سوك تكينتا. وكان منها أجادب وكان منها أجادب كما أتكين وانن قصة أقوى دنس ساسني ودن دسك أبوشي أمسكت الماء سودي أبن دسك سلك الرواني كدي أما بسكت دس الرئيبا أقوى ينكين دلك الرواني كي أما بايا فتد دس الرئيب an gane ku. Fa nafa Allahu biha an-nas, sai Ubangiji Ta'ala ya amfanar da mutane da wannan kasa. Fa sarifu, suka zo suka sha wannan ruwa da ya kwanta a bangaren wannan kasa. Wa saqaw, suka shayar da dabbobinsu. Wa ra'aw, suka kiwatar da dabbobinsu sakamakon ciyawar da ta fito. Ba yanki nabi kina cikin kasa ba. Wa asaba ta'ifatan minha wa zara'u, to anan gurin wara'au zai iya zuwa da riwaya guda biyu, riwayan ra'au da riwayan zara'u. Idan mun dauki riwayan zara'u ma'ana sun shuka, idan mun dauki riwayan ra'au sun kiwaci dabbobinsu akai. Kulu wara'u an'amakum inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha, da haka ra'au sai zanto sun kiwaci dabbobinsu, amma zara'u sun yi shuka, la'alla dan su amfana ko dan dabbobinsu ko dan duka biyun. A takaice dai abin da ke cikin wannan shine amfanin ita wannan ƙasa. Ƙasa ta farko mai kyau ce, da ruwa ya sauka sai ta fitar da tsirrai. Ƙasa ta biyu tana da kyan da bai kai ta ba, ita ba ta fitar da tsirrai amma tana da ƙarfi da za ta rike ruwa, tana da kwazazzabo a cikinta da za ta rike ruwan, kuma ba ta saurin tsotse shi da shanye shi, sai ta rike shi har bayan shuɗewar damina ruwan yana nan a ciki, sai mutane su zo su rinka amfani da wannan ruwa wajen noman rani, suranta amfani da wannan ruwa wajen shayar da dabbobinsu da sauran dangin amfani da mutane ka iya yi da dukkan wani ruwa da yake kunce, ko a kududdufi ko a tafkuna da sauransu. Wasa ba ta'ifatan minha ukhra, ruwan kuma ya sauka a wani yanki na cikin ƙasa ɗin ukhra daban. Inna ma hiya qi'an, sai dai wannan yanki yanki ne mai tsandauri, qi'an kenan. An gane ko? Jam'i ne na kalmar qi'a. An gane ko? كترابن بقيعة ياسف والزمعان ماء لا تمسك ماء وانن صدرن بايا ركي روا باتا ركي روا ولا تنبت كلا انصنن باتا تشد سياوة. فذلك مثل من فقه في دين الله وانن شيني مثال واندي المن تشكين الدين الله ونفعه بما بعثن الله به كما بانجزي يأنفانيش دي أبندي يكون دي شي فعلم wa'allama, yayi ilimi kuma ya koyar. Wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa, da ko misali ko sufar wanda kwata-kwata shi bai daga kai ya duba abin da nazo da shi din bama. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, bai karbi shiriyar Allah da aka turo ni da ita ba. Misali dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga misalin wahayin da Allah ke saukarwa kan annabi, kamar misalin wannan ruwan sama da aka yi bayani. Ruwan sama dai idan ya sauka yankin ƙasa kala uku ne, ko dai ƙasar da za ta rike ruwa ta fitar da tsirrai, ko ƙasar da za ta rike ruwa amma ba ta fitar da tsirrai, ko ƙasar da ba ta rike ruwan ko ba ta fitar da tsirrai. Wannan shine yankin duniya gaba ɗaya da Ubangiji Ta'ala ya riga ya bamu, cewa ga yadda sasannin duniya suke ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a nan gurin menene dangantakar wannan misali da misalin wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dangantakar su dai shine irin yadda ruwa yake daga sama, haka shi ma wahayin daga ina aka saukar da shi daga sama, tanzilun min hakimin hamid, tanzilun min rabbil alamin. To irin yadda ruwan ya sauka dan amfanin mutane, haka shi ma wahayin ke sauka dan me, dan amfanin mutane. Irin yadda ba dukkan mutane ke cin moriyar ruwan ba, waɗansu su rabota su ci moriyarsa, waɗansu ba dukkan sassanin ƙasa ke cin moriyar ruwan ba, wata ƙasar ta amfana da shi, wata ƙasar take amfana da shi. To haka shi ma wahayin manzon Allah ba dukkan mutane ke cin moriyarsa ba, waɗansu amfana su yi aiki da shi, waɗansu kuma su kasa. Amma sai manzon Allah ya kasa mana masu amfani da shi ɗin iri biyu ne, ya kwatanta su da yankin ƙasa na farko mai karɓar ruwan ta sha, sannan kuma ta fitar da mai tsirrai. Kaga ta yi amfani biyu, ita ƙasar ta jiku ta karɓi ruwa sannan kuma ta fitar da tsirrai don amfanar da mutane. Wannan shi ne misalin wanda ya ilmantu cikin addinin Musulunci sannan ya ilmantar da mutane, wanda shi ya fahimci addini na aiki da shi kuma ya fahimtar da mutane. Duk hadisin da ya je yana kokarin aiki da shi sannan kuma ya karantar da mutane su yi aiki da shi, duk ayar da ya sani yana kokarin aiki da ita kuma ya kira mutane su yi aiki da wannan. Sai yanki na biyu, wadda ta rike ruwan bata gurɓata shi ba, ta ba mutane su yi amfani da shi amma ita bata sha ba. Ina fata an fahimta. Ta rike ruwan dan saboda kada salawanta amma bata fitar da tsirrai ba. Shine wato ainihin mutanen da suka haddace wani adadi mai yawa na ilimi amma su ba su da karfin halin zuwa su yi wa mutane wa'azi. Mai yiwuwa suna amfani da shi a karan kansu, sai dai duk lokacin da matsala ta kore aka je wurinsu neman abin da ake bukata za a samu. In matsala ta kore su babu yanda za a yi, su za a je wurinka su karantar da kai, su kai tafi da kai garinka su yi maka kaza, ko masallacinka su yi maka lanta, ko su yi maka kaza, suna nan a zaune babu abin da ya musu lafi. Amma dai in ta kore aka je wurinsu aka ce menene kaza, to za su iya dan kuntuna wa mutane dan abin da suka sani a je a aiki da shi, amma su ba za su je haka ba. Kamar misalin wancan ruwa wanda yake shi bai fitar da tsirrai ba, wancan kasar ba ta fitar da tsirrai ba amma ta rike mai ruwan, lokacin da duk ake bukata sai a zo ɗauka a yi amfani da shi wajen shayar da dabbobi, wajen menene, to su ma haka waɗansu suke. Waɗansu malaman kuma suke cewa a'a, ba wai wannan ita ce siffar mutanen ba, ita yadda siffar mutanen suke. Wato sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai su ba su da zurfin tunanin da za su iya yin istinbaɗi karkashin hadisin. Amma idan mai istinbaɗi ya zo, za su iya bashi hadisin, shi ya fahimci hukunci a cikin ya aiki da su, amma su dai ba su iya fahimtar komai daga ciki. Da an ce arama kawo aya, arama zai kawo, amma yi bayanin mai aya take, kar ko masu jan baki su je da su nike. To akwai irin waɗannan, manzon Allah ya faɗa cikin hadisi cewa rubba hamil fiqhin ghayru faqih, ko rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Yaso drama mutumin da yake dauke da fiqhi amma shi gashi ba fiqhi bane, shine mai ya haddace ayoyi, ya haddace hadisi, amma in kace istinbadi karkashin aya ko hadisi ba zai iya ba. A wannan hadisin kuma yace yaso drama za ga mutum ya dauki fiqhi ya kaiwa wani wanda ya fi shi fiqhi, shine shi ya haddace ayar, ya haddace hadisin, amma ba zai iya yin istinbadi ba. Amma da ya faɗa maka ayar, ya faɗa maka hadisin, ka sai ka ji ka yi istinbadi a ciki, ka fahimci waɗansu dokoki da fa'idoji da za a iya fahimta karkashin ayar ko hadisin saboda shi wanda ya fahimta. To wannan gwagwarmar mutane kuma haka daban-daban da ke an fahimta, ko da cikin malamai magabata na da ƙarfinsu wajen istinbadi ba ɗaya ba ne, wani ya fi wani ƙarfin istinbadi. To amma kashi na uku na ƙasa shi ne wanda ɗandauri ne, kamar irin falalan dutsen nan, kaga ruwa ba zai sauka ba ya rike shi, sannan kuma tsirrai ba za su fito ba, ko da ruwa ya sauka sai dai gangare ya tafi sa. To wannan shi ne kashi na uku na cikin mutanen da su ba su koya ba, ballantana su fa'idantar da kansu, ballantana ka sarin za su fa'idantar da wani, ba abin da ya dame su. Ku yi ta aya, ku yi ta karatun hadisi, ku yi ta karatun Qur'ani, ku karanta ku fassara, babu abin da ya musu. Wani na kusa da masallaci za a yi karatu, babu abin da ya dame shi, ba zai taɓa halartar ko jam'i ko karatun Qur'ani ko karatun hadisi ko karatun fiqh, ba abin da ya dame shi. Wani kuma ya ciyo kilomita 4, 5, wani 10, wani 15, wani 20, wani a keke, wani a menene, yanzu mutane daga ina da suke tasowa su je karatun Asabar da Lahadi na karatun hadisi da ake jami'ar Bayero, akwai wanda suke tasowa daga Zaria fa, akwai wanda suke tasowa daga Kaduna, akwai wanda suke zuwa daga Katsina. Yanzu wani yana nan a kofar Duka wuya, gashi ga jami'ar Bayero ba abin da ya same shi bai taɓa zuwa ba. yana zaune ba abin da ya same shi, ya sa tugufar tsillansa gaba ko ya sa abin da tsillansa gaba ko ya sa wani ma wajen dara, wani ma wajen lazo, wani ma wajen kaza. To aka duk karatu ake, sai ga masallaci an raya shi da karatu, ana karatu kuma dukkan mutane daga wurare masu nisa suna zuwa don su fa'idanta, su sha wahalar kuɗin mota, wanda a tashi da karatu ya tsaya na ta jiran mota, wani ma a tashi ba kaza ba kaza ba kaza, amma sai mutum ya daure ya zo ya fa'idanta. Wani kuma gashi ga masallacin amma ba abin da ya dame shi da shi, ai ta karatu, kaga wannan shine karshen talauci. Mutum ba zai gane cewa yana cikin talauci ba sai an wahi gari a ranar tashin kiyama, yaga ana rabar lada. يوم عبد الظالم على يديه كنه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ranan da mutun zai rika tiran dan ya tsana cewa ina ma tun a gidan duniya ni ma na bi tafarki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda aka ce haddathana mu je mu sagalgale a wurin mu yi gaba mu yi uwa da makarbiya, mu ce sai mun ji ya wailata laitani lam attakhidh fulan makhalila. haka mutun zai rinka tiran dan ya tsaya yana nadama, Allah ya tsare. Shine manzon Allah ya ce fa zalika masalun munfaquha fi dinillahi, misalin farko na kasar da ta karbi ruwa ta sha sannan ta fitar da tsirrai shine misalin wanda ya fahimci addinin musulunci. Wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi, ya fa'idanta da abinda ya amfana da abinda Allah ya koyar da shi. Fa alima, ya ilmantu, wa allama, kuma ya koyar, irin yadda wajen kasa ta sha ruwa sannan kuma ta bayar da tsirrai. Wa masalu man lam yarfa bi zalika rasan, sai ko misali na karshe wanda ya shafi wanda bai daga kai da wannan ba. Wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi, bai karbi shiriyar da aka turo da ita ba, wato wanda ubangiji turo da ita. Wadansu suka ce wa masalu man lam yarfa bi zalika rasan, yana koma zuwa ga misali na kasa ta biyu wanda ta rike ruwa ta amfanar, wato ta rike ruwan wato dan mutane su amfana da shi lokacin bukatun su, kamar wancan malami da muka ce ya san abin amma shi ba da karfin halin ya da'awa ko lam yarfa bi zalika rasan, wato lam yarfa bi da'wati ba'san ra'san kenan. Wato sai ya zanto wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi, shine misali na mutun na karshe kenan wanda yake afutunta shi da kasar da ta karbi ruwa ba ta karbin ruwan sannan ba ta fitar da tsirrai kenan. Hadisin da yana da sahihi mai kyau cikin Fathul Bari, yana daga cikin waɗanda suka masa sahihi mai kyau al-Imam Hajar al-Asqalani a cikin littafin Fathul Bari ga duk wanda ya je bibi ta hadisi. Wannan hadisi mutabakkan alaihi Bukhari da Muslim suka rubuta. Malaki faquha bi dhammil qafi ala al-mashhur. Lafazin faquha ana kawo shi ne da yawa qafin dinnan dhamma bisa ga lugha da wacce take mafi shahara. Wa qila bi kasriha, a wata lugar an ce faqiha, da yawa qafin dinnan kasra. Ai sara faqihan, ana nufin idan mutum ya zanto mai fahimtar addini, ba za ka ce mai fahimtar fiqh ba, sai dai ka ce mai fahimtar addini. Domin da yawa daga cikin mutane idan an ce faqih ko faquha ko man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din, sai su dauka abinda manzon Allah ke nufi cikin wannan hadisi shine wanda ya san ilimin fiqh kadai, ko da bai san aqida ba, ko da bai san hadisi ba, ko da bai san tafsiri ba, ba shi manzon Allah ke nufi ba. Mazalan nufin wanda ya fahimci addini gaba daya, aqidatan wa ibada, ta hanyar aqida, ta hanyar ibada, usulan wa furu'a, ta hanyar shika-shikan addini, da kuma ta hanyar wato ainihin rassa na addini shine ayyuka na ibada na yau da gobe. At-thaminu an Jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mathali wa mathalukum ka mathali rajulin awqada nar فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي رواه مسلم. اولنا حديث ينكربو daga Jabir bin Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalukum, kwatan kwatina da ku ka masali rajulin awqada nar, kamar mutun ne wanda ya kunna wuta. فجعل الجنادب والفراش, sai ga aljanadib kamar fari, والفراش da sauran kwari, ja'ala wato suka zo, ya kana fiha suna ta yunkurin fadawa cikin wannan wuta, shi ya hura wuta, kwari sun zo suna kokarin sai sun fada ki. Wa huwa yadhubuhunna, shi kuma yana kore su daga jikin wannan wuta dan kar su shiga ciki ya kasance sun kuna. Wa ana akhudhu bihujazikum an-nar, manzon Allah ya ce ina riko da kogun ku dan in hana ku shiga wuta, kamar ina rike ku da karfi wa antum tafallatuna min yadi, ko kuma kuna ta kokarin sai kun kubuce daga hannuna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya annabi ke rike kugo mu? Ai yanzu ba wanda zai ce annabi ya taba rike kugo sanan mu, amma umarni da hani na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune annabi ke kwatantawa da kamar mutumin da ga wuta tana ci, mun ruga za mu fita ciki, shi kuma ya shiga ciki, kuma shi kuma ya zo rike kugon mu da karfi yana cewa ba za mu shiga ba, mu kuma muna kokarin tankade hannunsa cewa sai mun je mun fada ciki. Wato ayyukanmu da maganganunmu su ne suke nuna wannan yunkurin, ayyukan annabi da maganganunsa su kuma su suke nuna irin wancan aiki na shi. Mu ayyukanmu da ganganunmu, ko dai mu fada cikin bid'a, ko mu fada cikin shirka, ko mu fada cikin ayyukan sabo, wanda kowane ɗaya daga cikin shirka da bid'a da ayyukan sabo na iya jawo wa mutum shiga wuta. Shi kuma hanin annabi dangane daga barin shirka, hannunsa ga barin sako, hannunsa ga barin bid'a, dukkaninsu waɗannan al'amura ne da kamar yana riƙe mu ne kar mu je mu faɗa cikin waccan wuta. Mu kuma sabon da muke nema da gobe da bid'o'in da muke zakewa, kamar shi yana riƙe mu, kuma na tankuɓe hannunsa muna cewa sai mun tafi. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya buga misali. Sai ya buga misali da mutumin da ya hura wuta, ƙwari sun zo yau za su faɗa, yana ƙoƙarin karkaɗe su. Kaga dai a takaice aikinsa ƙarami ne don Allah. Duk wanda ya hura wuta, ƙwari da fari su tafi sai sun faɗa, adadin suna da yawa, ya zai iya hana su gaba ɗaya? Lalle zai ci nasarar, manufarsa shi ne ya hana su gaba ɗaya, amma ba lalle ne ya ci nasarar hana su gaba ɗaya. Kamar yadda manufar manzon Allah shi ne kar wani daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta, amma babu yanda ya iya waɗansu kuma sai sun shiga ciki. Zai ta ƙoƙarin hanawa waɗansu ɗin sai sun ƙwace daga hannunsa, sun yi tunde, sun bar hannun da annabi ya dan su je su faɗa cikin abin da zai kai su zuwa ga wuta. Amma in ba haka ba, ai da dai abin wato yadda annabi ke bukata ne, da maganarsa cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun, ya wadatar kar wanda ya yi bid'a. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, ya wadatar kar wanda ya kuskure ya yi bid'a. Amma a maimaita wannan hadisi, a karanta mata a makarantun mata, a karanta islamiya ta yara, al-hadisu al-khamisu hadisi na biyar, an Aisha, an karɓo daga Aisha, a je man ahdasa fi amrina, tun yi shi ake karanta shi, ba islamiya da ba a karanta, amma kuma nan take kuma sai an yi bid'a. Nan take za a gama karanta shi, kuma karshenta kafin a tashi daga wajen sai an yi bid'a, sai malamin ya yi bid'a, sai ɗaliban sun yi bid'a. Kaga annabi na kokarin hana mutane bid'a, suna kokarin faɗa. Suna kokarin sai sun faɗa. Ha kuma annabi na kokarin hana mutane. Kuma annabi umarni ya yi, kaga umarnin annabi kuma ana ɗaukar sa ne a wajibi. Wajibi ne idan ka ci abinci ka tsaye hannu, wajibi ne idan ka ci abinci ka tsaye kwano, tunda an ce amara bila'atil asabi'i was-sahfati. As-sahfa shine al-qas'a kamar aka shi kenan, ko kuma as-sahan kamar dan tire ko dan faranti da zaka zuba abinci akai, ko wani duk abin da ka zuba abinci ka ci shine as-sahfa. Annabi ya umarni kowanne sai an tsaye shi, yace la tadruna fi ayyi al-baraka, rawahu Muslim. Akwai wani malamin mu a Madina yana yawan gayyatar mu cin abinci haka, duk bayan kwana hudu, duk bayan sati uku hudu haka zai gayyaci ɗalibai, irin ɗaliban da yake shiri da su, yace a je gidansa a ci abinci. Da aka je dama shi baya kawo cokali, ka'idar su kenan, zai ce gidansa ba cokali, cokalin da ke gidansa shine na motsa sukari a cikin kofin shayi, yace shi ma dan motsa sukari a cikin kofin shayi. Amma ba haka ba, da yatsu zai ci yadda annabi ya ci da yatsu, kuma ya tsaye yadda annabi ya umarni, kuma ya tsaye kwana. Ya fita ma daban a cikin jami'a, kuma wallahi karka ga irin kwaddini da Allah ya sa masa. Kowa a jami'ar na girma shi, kowa a jami'ar na girma cikin malaman da suka san shi, saboda riko da suna an san shi baya da wasa. Kaga mun riga mun saba, mu ba ma cin abinci ma da yan yatsu da cokali muke cin ka. Sannan ko mutum zai zuba wanda ba zai iya cinyewa ba ya bar saura. Kuma in ma wanda zai ci abinci ne kuma a wani wuri daban inda ba gidansa ba, kamar wani wuri na burgewa, dama ka'ida ba za ka cinye gaba ɗaya ba. Yana daga cikin rukunan wayewar kai, rukunan wayewar kai karka cinye gaba ɗaya, sai ka ci wani mayan wasi, sai dai ka zo ka ba saura. ko da lemo ne ba za ka sanya duka kwalbar gaba ɗaya ba ko abin da ɗin gaba ɗaya ba, sai dai ka tara bi kamar rabi. Wannan alamun banzuranci ne. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbi kafura. Idan ka koshi ne ka kasa cinyewa, wannan wata matsala ce daban. To amma tun asali abinda ake so, in zaka zuba abinci sai ka zuba wanda zaka iya cinyewa. Ban ce haramun bane ba ci da saukade, amma dai kan ci da hannu kan zurfi shi. Annabi yana ci da hannu kuma da in yatsu guda uku. Da in yatsu guda uku yake cin abinci. Al-ibham babban din yatsa kenan, wa sababa manuniya da al-wusta din yatsun tsakiya. Haka yake dauka abinci da waɗannan guda uku yana ci. Haka yake dauka kuma dama kasan cin annabi ba take ciki yake ba. Za ka kasa cikin ne kashi uku. Kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya ruwa, kashi ɗaya kuma abu idan a rinka numfashi ana zikiri. Ayo ka jarraba mana, sai ka tambaye ni. Ai shi ya fi sauki ma, ai wancan yana tambaya ne shin ka ba za ka ɗebi ne da ya so guda uku na ce jarraba ya ga. Amma to kuma sai zai ɗebi. Duk ya so guda uku ne kan ba abin da zai hana shi ɗebi. Waɗannan dukkanin su ayyuka ne na falala da ake son musulmi ya yawaita su, ya kwatanta umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon ikonsa, gwargwadon iyawarsa. Wajen wannan ko dole sai ya yi zuciya. Shi dai ba su yadda za a yi Annabi ya zo da abu face sai akwai alkhairi a cikinsa. Ba su yadda za a yi ka bar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi face sai wani ɓangare na falala ya buɗe maka goya. Saboda haka kowa ya rage nashi kuma ya je ya duba ya ga ya kamata ya yi. Yana son falala ya bi manzon Allah ya samu lada ya samu kaza ya samu kaza shikenan. A baya son wannan falala ya wadata gaban da kuma shikenan. A zai iya yi yanzu wata rana ya wannan wata rana ya wannan, kowa zai je ya dora akan sikelin imanin sa dake da shi na zuciyarsa ya ga ya zai aiki da irin waɗannan hadisa. An fahimta ko? وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذن وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلأق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. أي كيساوكين وانا يقرب دون أبو فيديو. A wata riwaya daban Annabi ce za waqat luqmatu ahadikum, idan lomar ɗayanku ta faɗi ƙasa. Kasan asalin loma ba Hausa da bara yi luquma haka take da Larabci, sai ba Hausa yace loma ya canza kafin ta koma wawu, shikenan abin ya koma Hausa. Idza waqat luqmatu ahadikum, idan lomar ɗayanku ta faɗi ƙasa, falyakhudha, ya dauke ta, falyumit ma kana biha min azan, ya gusar da abin da yake kan lomar na abin da ya ta kwaso na datti, in akwai datti a wajen. Wali a kulha ya ci, wala ya da halin shaitan, kar ya barta don shaitan, kar ya barwa shaitan ita. Wala yamsaha yadahu bil mindil, idan ya kammala cin abinci kar ya goge hannunsa da tissue ko da mindil, wato hankici. Hatta yalqa asabihu, so ake har sai ya sude yan yatsunsa ya lashe. Fa innahu la yadri fi ayi ta'amihi albaraka, dan bai san ba ina albarka take cikin abincin. Shin abin da ya makale a hannun bai sude zai je wanke, ko a kwanan da ya bari bai riga ya katse bai riga ya sade kwanan ba, wato anan albarka take. Ko lomar da ta fada kasa kila anan albarka take. Amma dan kanka ce ai wannan hadisi ya karye ka'idar tsafta, sai manzon Allah ce abin da yake na da cikin lomar ka kawar da shi. Sai ka ci wanda ba dattin ka gari, Annabi da ya riga ya gama ba ka uzuri. Duk birnin sun gari yanka kawar da wancan sauran bayan mai rage kuma. Ai ba kuma ba abin da za ka ce kuma. Wa fi riwayatin lahu inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'anihi hatta yahduruhu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikum al-luqma falyumti ma kana biha min adha فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. مَنْ زَالَتِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ. شيطان حالر كردينكو أكوة نشأني تكي شأنو نرأي وسط شيطان نبيرزا حتى يحضره عند طعامه. حتى يا حالر توكن تيبل إن ذاكرو ناكا تأبنشي لا نرى جزو زلامك إلو فإذا سقطت من أحدكم اللقمة ده كيدن لومر تيدك تشنك تفاعدو فليمطي ما كان بها من أذن تو يقصر دا أبندك كم ون اللومة ندتي كون أبند بيداتي فلفل يأكلها سننكم يتي ولا يدعها بمعنى لا يتركها لشيطان كري بروش نيتا kaga wannan hadisin shi ma ya ƙara fito da abun fili wato idan ka zo cin abincin lokacin da kai bismillah ka fi karfin dukkan wani shidan bai sai tsoma ma hannu cikin kwano ba baya iya tsoma hannu cikin kwano ya zura ido so yake tsoma maka dan ya kifar da albarkar da zaka abin nan to idan kai bismillah shikenan baya iya tsoma hannu kuma yanzu ya tsaya yana kallon ka me zai fadi kasa na lomar da ka dauko kafin ka kai baki idan ya so sai ya tsuki wannan to amma da ka riga shi ka kai hannu kuma shikenan ka kore shikenan sai ku kusa da abin da ke da te kaga shikenan ka tusa masa bakin ciki ba zai samu dukkan wannan abin da ke nuna wa samuwar shaytanu da wadanda suke inkarin babu aljanna su amma tsammanin su tunda dai ba sa iya ganin su physically bi sai da cewa wai akwai aljanna ba shi ku dukkan dalilan shari'a sun nuna gashi akwai aljanna an gane ku sannan kuma kamar yadda manzon Allah ya riga faɗa ne cikin wani hadisi ba wani mutum daga cikin mutane face sai akwai shaytan tare da shi akwai mala'iku tare da kai kuma akwai shaytan shi yasa ranar tashin kiyama qarin guda biyu ne wa qala qarinuhu hadha ma ladayya ati wannan qarin na farko kenan na gaba wa qala qarinuhu rabbana ma atghayt al qarin al awwal min al mala'ikati wal qarin al thani min al shayatin shi wanda yake tare da kai cikin wato ainihin mala'iku abinda yake mala'iku ne guda biyu na dama ya rubuta ayyukan alkhairi da maganganun alkhairi na hagu ya rubuta ayyuka na sharri da maganganu na sharri shaytan din da ke tare da kai kuma kullun shi yana kokarin ya ingi zaka zuwa ga ayyukan sako ya kawata maka mummunan aiki aikin mummuna ne a hankali da shari'a amma shi kawata shi yake yana masa fenti yana kuskure masa da shi aidan kai haka binnanci ne wayewar kai ne ai sanin ya kamata kenan ai yayi ne yanzu kowa ma yana yi ba irin uzurin da shaytan da ba zai baka ubadan ka saba wa Allah ko da uzurin abinci gaba ne ko da uzurin abin binnanci ne ko da uzurin cewa to ai yanzu kowa ma halakakke ne dan saboda haka ai ba wani wanda za a ce wani mai tsarka kowa ma halakakke to kaddara duk duniya ta zama halakakke halakakkiya gaba ɗaya kai ba za ka so ka tsira ba yanzu in duk duniya za ta kwana da yunwa sai ka ce to nima yau zan fasa cin abinci a gidana gaskiya yadda jama'a da yawa suka kwana da yunwa ya kamata nima in yi mai kwana da yunwa akwai wanda zai wa kansa wannan to amma wajen sako kuma sai mutum ya kawo kansa wannan galibin mutane suna kwana a wajen ruwan sama na dukan su sun yi hunturu ya dame su sai ka ce tunda galibi haka suke cikin mutane ma wurin zama haka kanka ba za ka yadda da wannan ba amma cikin harkar addini wai ai duk duniya kowa ma sako yake ai yanzu kowa ma ya lalace ai haram kowa ma ci yake saboda haka kaima bari ka ci haram kaima bari ka lalace kowa ya shi ke ci kuma kowa ya shi ke ci ai kaga ba daidai bane ba to duk wannan kawatawa ce ta shaytan wani kuma yanzu na baka yi dan wannan ni ma da nake yin wannan ai wani ya fi wani abin da yake ma ya fi wannan idan mutum na zanen sai da ya kawata maka yi wani ai ban da zanawa ba yana kisan kai ba wani satar zai yi kuma je ne matan kaga ba gara ni ba da shi da ɗin dama kawai neman mata da nake yi kaga duk wannan kawatawa ce ta shaytan ba sai dan mai duka abin mai babba matsala ku so yake da dole sai ya baka handali na ba komai kai to shi yasa manzo Allah ke cewa ba wani tare da ku face sai akwai shaytan tare da ku sai suka ce ko da kai ya ma'aikin Allah ya ce ko da ni akwai shaytan tare da ni sai dai ne ubangiji ta Allah ya taimake ni akan shaytanin nawa sai ya musulunta sai na huta baya umarni na sai da alkhairi da haka manzo Allah sai ya huta shi to amma ko da mu shaytanin ba mu da wannan tabbas din ko sun musulunta ko musu musulunta mu Allahu a'lam saboda ka dole sai muna neman ya mai tulo ko Allah ta muke mu wasu musulunta kenan ko kuwa ala kalli in ba musu musulunta ba dai Allah kare mu daga sharru al-ashiru an ibn abbas radiyallahu anhuma قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. Wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare da gare shi. Abdullahi dan Abbas yace qama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatiban bi mau'izatin. Manzon Allah ya tsaya cikin mu yana mai mana huduba bi mau'izatin da wani kwaran wa'azi. Abinda ake nufi da kalmar al-wa'azu ko al-mau'izatu shine zance wanda yake akwai dan kausasa harshe a ciki, akwai razanarwa da wuta a ciki, ko razanarwa da uba a ciki, shine wa'azi. An gane ko? Dan haka ake kasa matakin kira kashi uku ne. Kira na farko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, na biyu wal mau'izatil hasana, na uku wajadilhum billati hiya ahsan. Matakai nawa kenan? Uku na wa'azi. Irin yadda wannan matakai suke guda uku, to haka waɗanda aka ke kira ɗin masu ma iri uku. Iri na farko daga cikin waɗanda ake kira mutanen da suna son gaskiya amma ba su san ta ba, amma neman ta suke daga ko'ina ta zo za su karɓa, ba ruwansu da cewa sai in wane ya faɗa, ko ɗan ƙungiya wane ya faɗa, ko ɗan jam'iyya wane ya faɗa, duk wanda ya zo da gaskiya, ko yana tare da su a jam'iyyar siyasa, ko baya tare da su, ko yana tare da su a ƙungiyar addini, ko baya tare da su, matuƙar gaskiya faɗa su suna kishirwarta. To irin waɗanda aka san halinsu ne haka, wajen yi musu kira zuwa ga musulunci, ana so a rinka kiransu da uslubi mai laushi, tausasa harshe, shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Sai zanto al-hikma nan tana nufin al-qaulul layyin, zance ta tausa, zance mai daɗi, wato ba tare da kausasawa ba kenan. Sai wal mau'izatul hasana, mataki na biyu, mutanen da suna son gaskiya amma a yanzu abinda suke kai bata ne, tsammanin su kuma shine gaskiyar. To dukkan wanda yake zuciyarsa akwai wani bata ya riga ya shiga, yana daukan shi a matsayin gaskiya ne. Kaga bai fahimci gaskiya ba kenan. To wajen cire wannan batar har ka zo ka dasa abinda yake daidai, dole sai ka furgitar da shi wuta, ka tsoratar da shi, ka dan kausa harshe kafin ya iya yarda. Dan me lokacin da kake magana ba ruwan shi da kai, shi ya shigaltu ya wadatu da abin da ke yana ganin shi ne daidai, kafin ya yarda dole sai ka ja hankalinsa fa. Shi yasa wani lokacin zafi cikin wa'azi shi ma yana da amfani, a ce za a yi shi kullum ne baya da amfani, amma yau a yi dumi wata rana kuma a biya hankali ya yi ya faruwa. Amma kowanne ya dace, kowanne mutane kuma kowanne akwai wanda ya dace kai masa. Akwai wanda kwata-kwata bai dace kai masa zafi ba, sai ka kyale shi haka, dai shi zuciyarsa MCC yanzu yake neman gaskiya da zai sa a ciki. Mene ne tayar da jijiyar wuya wajen kiran wannan? A hankali kawai za ka sallata masa gaskiyar da dalilai da misalai don ya karba. Wannan ko zuciyarsa ya cika tara barna tsammanin sai ta ce daidai, kaga dole sai da jan hankali sai da abin nan da sauransu. Sai kuma wajadilhum billati hiya ahsan, wannan ga mutumin da ya san gaskiyar gaskiya ce ya kauce mata yana cikin sani. Ko ba haka ba, to shi za a yi mujadala da shi ta hanya mafi kyau. Mecece hanya mafi kyau? Allah bai ce ba a yi mujadala kawai, don haka ba a kiran mutane cewa a zo a yi muƙabala kai tsaye. Dole sai in za a yi mai ta hanya mafi kyau, muƙabala ko jayayya ta hanya mafi kyau kuma shi ne kai da shi ku sanya wata matsaya. Idan mun yi ja'in ja, menene alƙalinmu? Kaya ta Qur'ani ne alƙalinmu? Eh. Kaya ta hadisi ne alƙalinmu? Eh. Kaga wannan ku riga kun huta, kai da shi kuna da abin da za ku komawa. Amma in bai yadda ba Al-Qur'ani ya zama alƙali, hadisi ya zama alƙali, to kai me zai kawo wanda kai kuma kai za ka yadda da shi? To wannan sai zanto jidalin da za ku yi ƙwata lokaci ne, har gari ya waye ba za ku ji natija ba. dan duk abin da ka kawo na Qur'ani bai yadda da shi ba, abin da ka kawo na hadisi bai yadda da shi ba, kai kuma abin da zai kawo na shirmi ba za ka yadda da shi ba, menene dan itacen da za ka tsinka karkashin mukabala da wannan? Babu ji. Da haka wannan ɓata lokaci ne, shi yasa Allah ya ce a yi mujadala ta hanya ta gari. Sannan kuma mutumin da ka san idan ka koro dalili na gaskiya kafin ka kai ma ƙarshe shi zai iya ƙara sama shi ya san gaskiya ne ba zai fi ba. To wannan ku yi mujadala kai da shi a ɗaki ba ya da amfani. Babu laifi ku yi mujadala da shi a waje don saboda waɗanda zai ribata ka ja hankalinsu ko da shi bai fahimta ba su su fahimta. Sai ku yi a fili yadda annan Musa da su muƙabala da masu sihiri aka tambaye shi yace za a haɗu yace mau'idukum yawmul zinati wa yuhzaru an-nasu duha yace a haɗu ranar idi sannan kuma a zo da hantsi. Kaga ya zaɓi zarfin zaman da zarfin makan kenan. Gashi wato wuri ne na ranar idi lokaci ne da taron mutane. Sannan lokacin hantsi kuma lokaci ne wanda yake rana ba ta yi zafi ba, mutane za su yi jimirin tsayawa ko da babu inuwa don su ji yaya za ta kwashe. Kaku abin da ya faru kenan, gaske Allah ya dora shi a kansu. To wannan ba duk in kai kana da garanti ɗin cewa kuma kana da hujjoji da za ka iya kare gaskiyar da kake kai. Kana da hujjoji da za ka rushe ƙaryar da shi yake kai. Yayin da ya zanto ba ka da hujjojin kare gaskiyarka, amma ka yarda abin gaskiya ne, ka yi imani an maka wazi ka yarda, amma mai dalili dole sai ka tambayi mala. To kar ma ka ce za ka yi mukabala, kai ba ka da ahliya na mukabala. Ko barnar da yake kai ka ga musu barna ce ɗari bisa ɗari, amma ba ka da dalilan da za ka rushe ta. To dama kar ka yi jayayya da shi don sai ya jefa ma shi baya kuma yadda ke ruwa. Kamar yadda wani malami ke ba da bayani cikin wani littafi da na gani yana lissafa irin waɗanda suke muƙabala ko su je su yi jayayya da wanda ya fi su karatu amma gashi yana kan ɓarna, su suna da gaskiya amma kuma suna da ƙarancin karatu. Wai wani jahilin musulmi ne ya samu wani kirista suna rigima da shi, shi kirista ya ce annabi Isa ɗan Allah ne, shi musulmi yana cewa shi bai yadda ba annabi Muhammadu ne ɗan Allah. To yanzu kaga ko da kirista ya yarda da aqidar wannan musulmin ai muka mutu ya faɗo da kasar mu ne zarce rijiya. Babu wani ci gaba ƙarƙashin wannan muƙabala. To ke shi bai yadda ba, san san ƙarya kake ba annabi Isa ba ne annabi Muhammad. Wannan jarin magana ce wannan. Manzon Allah ya tsaya yana yi mana hudba da wani wa'azi wa na magana mai dan kaushi-kaushi wadda take tunatar da mutum makomarsa. Yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, innakum mahshuruna ila Allah ta'ala, lalle ku ababan tarowa ne zuwa ga Ubangijin ku ranar tashin kiyama. Hufatan, kafafun ku ba takalma. Uratan, duk jikinku kuna huntaye babu mai tufafi. Ghurlan, kuma kowa da loba ba mai kaciya tattare da shi, daidai da shahida aka yi wa mutum kowa ya koma yadda yake. Sai manzon Allah ya kawo faɗin Allah ta'ala cikin suratul hajji, kama bada'ana awwal khalqin nu'idu, kamar yadda muka fari halitta haka za mu mayar da ita. Haka dama Allah ya alkawari. Wa'adan alaina, alkawari ne da muka jibantarwa kanmu. Inna kunna fa'ilin, lalle mu wasu aiwatarwa ne, in ji Allah. Duk wannan ke nuna gajiyawar ɗan adam. Babu wani sarki, ba wani malami, ba wani gwamna, babu wani mutum mai matsayi da za a ce shi zai tashi da tufafi, kowa zai tashi tsirara, kowa zai tashi kafarsa ba takalmi, kowa zai tashi babu shayi. Duk mutane gaba ɗaya a wannan rana a matsaya ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Manzo Allah ce ala ku saurara ku ji, wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyama, lalle farkon halittin da za a yi wa tufafi ranar tashin kiyama Ibrahim shine annabi Ibrahim alayhi salam. To malamai suna kokarin su kalato menene hikimar da ta sa zai zanto farkon wanda za a fara yi wa tufafi a ranar tashin kiyama, gashi nan sun faɗa cikin sharhi. Sai suka ce annahu jurrida hina ulqiyatin nari, wai saboda lokacin da za a jefa shi cikin wuta yayin da yake rayuwa, mutanen su zuwa ga musulunci suka ki ya kure su, suka ce ku jefa shi cikin wuta har ne ku huwa su ruqali hataku in kuntum fa'ilin ubnu lahu bunyanan falquhu fil jahim. Sai da suka tsiraitar da shi ne daga kowane tufafi sannan suka jefa shi. To shi yasa sakamakon wannan tsiraitin da aka masa ne Allah zai masa tufafi na gata don ya zanto shi ne sakamakon wahalar da ya sha. Ba zafin wutar ya ji ba, amma a ce an yi wa mutum tsirara ko ga magarin mutum aka maka ungo aka maka tsirara ya yake ballatana annabi cikin annabawa kuma ko mai matsayi irin annabi Ibrahim waqila wadan suka ce li'annahu awwalu man istanna tasattura bis sarawin wai shine farkon wanda ya fara sunnan sanya wando wato ga mazaji wato kafin sa kuma ba saba da wannan ba waqila wadan suka ce innahu lam yakun fil ardi akhwafu lillahi minhu aban kasa ba wafi jin tsoron Allah irinsa haka waɗansu suka ce fa ujjilat lahu alkiswatu amanan lahu liyatma'inna qalbu da haka sai zanto shi za a fara yi wa tufafi an gaggauto masa da wannan dan a nutsar da shi zuciyarsa ta natsu wala yulzama min khususiyyatihi alayhi salamu bizalika tafdiluhu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasancewar an keɓance shi da cewa shi ne farkon wanda za a yi wa tufafin hakan baya nuna cewa a fifita shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'anna al-mafdula qad yamtazu bi shay'in yakhussu bihi don wanda aka fi falala wani lokaci ya iya samun wata siffa da yake banta da ita wanda ya fi shi falala ma bai same ta ba wala yalzamu minhu al-fadilatu al-mutlaqa baya nuna fifiko ta kowane bangare sai dai nuna fifiko ta ɗaya daga cikin waɗansu bangarori ina fatan mun fahimci abin da yake so ya ce ni yanzu babban abin da yafi bani muhimmanci cikin maganar mai sharhin nan maganar ƙarshe cewa annabi Ibrahim za a fara yi wa tufafi baya nuna yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayi ko kaza ko kaza abinda kawai yake nunawa ga wani wanda aka fi falala an keɓance shi da wata siffa ɗaya wanda ya fi shi fallan bai same ta ba amma idan aka koma wajen wanda ya fi fallan kila yana da siffofi 1000 da ya tsara shi da shi kaga kenan ba za ka hada su ba ina fatan kun fahimci wannan bayanin nan shi ne amma maganar ambaton dalilin da ya sa aka ce za a farkon wanda za a fara masa tufafi ko mu ce dalilin shi ne don mutane sun tsiraitar da shi ranar tashin ranar da za su jefa ya cikin wuta ko mu ce shi ne ya fi kowa jin tsoron Allah ko mu ce shi ne kaza dukkan waɗannan dalilai da malamai suka faɗa ijtihadat ne ba su gina su kan wani dalili ba farko ma ba wani wanda zai iya ce mana akwai wanda ya fi manzon Allah jin tsoron Allah tabbas manzon Allah ya fi kowa jin tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta kamar yadda nassoshi suka nuna dai shi ne mafi ibadar mutane shi ne mafi kaza ɗin mutane mafi kaza ɗin mutane dukkan annabawan da suka wuce baya ba wai aibata musu muke ba amma abinda muke cewa shine a tattare da kowane annabi siffar da ya fice da ita sai ka sa manzon Allah yana da irinta sai da shi wancan annabin ya shahara da ita ne amma manzon Allah yana da rabo mai tsoka a cikin wannan siffar ina fata an fahimta dukkan wani annabi siffar da ya fice da ita sai ka sa mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan siffar sai dai shi wancan idan an kwatanta da sauran annabawa ya yi fice cikin ta amma manzon Allah ya hada ta wannan ya hada ta wannan ya hada ta wannan dai yanzu sai zanto shine mafi ficin duka gabaɗaya da wannan ko rabu aka yi karo-karo wai shi yasa aka ce dan kama idan ya samu abinci kawo gida dan wayo ka san dan kama maganar girki ba magana to idan ya rabo sai manta da kansa da gangan zai manta da kansa daga ba sai shi to ai na manta da kaina to wane gutsurin mun karshe sai samu na wanda ya fi kowa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo kissar annabawa cikin suratu Ali Imran mutum 18 a jere tun daga watilka hujjatuna zuwa karshe ba na so in jawo ayoyin saboda tsawo amma sai Allah ya ce ulaika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi wadannan su Allah ya shiryar da haka kai riko da shiryar tunda ko Allah ya ce da annabi kai riko da shiryar su wannan ya nuna annabi ya riko da shiryar kowanne daga ciki in ko annabi ya riko da shiryar kowanne daga ciki kenan ya fi kowanne daga ciki falala kuma tunda sun sauran wani ya riko da shiryar kansa ne bai riko da shiryar ɗayan ba wani ya riko da shiryar kansa bai ma san shiryar ɗayan ba manzon Allah ya zo na ƙarshe da aka bashi labarin su kuma aka ce yi koyi da su cikin duk abin da suka yi fice da shi akan sauran shi kuma ya harhadawa kansa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta ala wa inna awwala man yuksa yawm alqiyamati ibrahim farkon wanda za a fara sanya wa tufafi ranar tashin kiyama shine annabi ibrahim ala manzon Allah ce ku saurara wa innahu sayja'u birjalin min ummati lalle yadda al'amari yake za a zo da waɗansu mazaje cikin al'ummata fa yi ukhadu bihim zata shimal sai a danke su a yi hagu da su. Idan ka dace a yi hagu da mutum ma'ana an tafi da shi wuta kenan, wanda mu a nan Hausa muke cewa a yi arewa da shi, ba haka masu wazin kalakautu suke cewa ba a yi arewa, wato dan da aka yi arewa da shi zai sha wahala kenan. Fa yi ukhadu bihim zata shimal sai a danke su a yi hagu da su ai ila jihatin nar zuwa ga inda wuta take kenan. A daidai wannan lokaci fa aqulu manzan Allah ce sai in ce ya rabbi ashabi ya ubangiji waɗannan fa sahabbaina ne. Abinda annabi yake nufi da sahabbansa baya nufin waɗanda aka danka din suna cikin sahabbansa din nan da suka gaishe suka yi imani da shi suka hada zamani da shi, a'a ashabi ma'ana ashabu millati ma'abota addini na ne, ma'ana musulmi da su, ma'ana sun yi kalmar shahada suna dangantuwa zuwa ga addinin musulunci. Abinda annabi ke nufi da ashabi kenan a nan gurin, ba as-suhba al-istilahiyya ba, a'a as-suhba al-lughawiyya. Akwai as-suhba al-istilahiyya, akwai as-suhba al-lughawiyya. Idan an ce sahabantaka ta harshen Larabci kadai, wannan duk wanda kuka yi tarayya gari guda ko baka san shi ko bai san ka ba ya zama sahabinka. Shi yasa Allah yake ce musu wa ma sahibukum bi majnun, shin annabi na da abota ne da dukkan mutanen maka hadda Allah yake ce musu sahibinku ba mahaukaci bane ba? Su ne suka ce masa mahaukaci. Yanzu abokin gaske ne abokin zuciya abokin mahaukaci? Amma sai Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun, su ba nan wace irin soba ce? Soba al-lughawiyya ta tarayyar gari dai kawai. Ina fata an fahimta. Haka yake ma zalla sahibukum wa ma gawa, sahibinku bai halaka ba sannan bai ma zalla bai yi bata ba, wa ma gawa kuma bai halaka ba, ma'ana bai aiki da jahilci ba bai kuma aiki da son zuciya ba. Nan gurin ma wace irin suhuba ce? Suhuba ta harshen Larabci, suhuba ta cewa mujarradul istima'i fi baladin wahid, kawai dan an haɗu gari ɗaya, kila ma annabi bai san ɗaiɗaikunsu ba, kila ma ba wanda ya taɓa yin mu'amala da annabi cikinsu, amma sai aka ce sahabinku ko sahibinku, ma'ana mutumin kuɗin nan ɗan garinku. Kamar yanzu kai ne wani ya gamu da kai, daga ina kake? Daga Kano. Ka je Abuja ya gamu da kai, daga ina kake? Kai da Allah wannan ɗan garin kuɗin nan mutumin kuɗin nan. Sai wa ya ce ai wakilin mazaɓar kaza da yake majalisar dokoki ko majalisar kaza ai bai mana kaza. Ka gano gurin yana nufin dole akwai sanayya tsakaninka da wannan mutumin? Yana nufin akwai sahabantaka? Amma da nufin garinku. Don haka duk wanda ya aiwata wa ɗan garinku ya ce kai da Allah ɗan garin kuɗin nan, kai da Allah mutumin kuɗin nan, kai da Allah abokin kuɗin nan, duk yana nufin me? Tarayya gari. Baya nuna sahabantaka irin wanda muke ƙoƙarin tabbatar da falalta a wajen darussa na sahabban annabi. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wannan as-suhba al-lughawiyya kenan. Amma da Allah ya iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, wannan tana nufin me? As-suhba al-istilahiyya. Suhba al-istilahiyya. Suhba ta yaren shari'ar musulunci wanda take da rukunai guda uku. Lalle mutum ya gamu da annabi, yayi imani da shi, kuma ya mutu kan imani. Wanda duk bai taba gamuwa da annabi ba, duk imaninsa ba a kira shi da suna sahabi, ko da su ne zamani ɗaya da annabi. Amma bai taɓa gamuwa da annabi ba. Wanda duk ya gamu da annabi amma lokacin da annabi gari rai bai yi imani da shi ba, sai bayan annabi ya mutu ya yi imani, shi ma bai zama sahabi ba, tabi'i ne. Tunda lokacin da ya yi tozali da annabi lokacin shi bai riga ya musulunta ba, da haka bai zama sahabi ba. Haka dukkan wanda ya gamu da annabi ya yi imani da shi amma kuma daga baya ya yarda kuma har ya mutu kan riddarsa, ba a kiran shi da suna sahabi. Sahabantaka ta yaren malaman shari'ar musulunci ita ce wanda ta tare sharuɗa guda nawa? Uku. Kaga ya kasance mutum ya gamu da annabi, ya kasance ya yi imani da shi, ya kasance mutu akan haka. Ku yi hakuri in na yalwata mana harshe akan wannan, saboda irin waɗannan ayoyin ne waɗansu yin shiya suke cewa to ai gashi ma sahabban annabi ma gashi abin da suka ce masa, har ma Allah ya ce masa wa ma sahibukum bi majnun, sahabbanka ko sahibun naku ko kaza, sai su ɗauko irin waɗannan. Ba sa iya bambance as-suhbatul lughawiyya wa as-suhbatul istilahiyya. Ina fata an fahimta. Shi ko dukkan kalmomi ɗin nan kowace akwai ma'ananta a yare, akwai ma'ananta kuma yadda malaman shari'ar musulunci suka ba ta sabuwa. Kowa ya san wannan ko a Turanci, ga ma'anan kalma a turanci, ga yadda 'yan sayensu suke kiranta, ga yadda 'yan haɗa magunguna suke kiranta, ga yadda kuma lauyoyi su ma suke kiranta, su ma suna da yarensu na lauyoyi, ko kana jin turanci in kai ba lauya ba ne ba, to kuma wani wurin sai su sha kwana da kai, ko ba haka ba. Manzon Allah ya ce, fa aqulu ashabi ya rabbi ashabi, ya ubangiji waɗannan fa sahabbai na ne, ma'ana ina nufin me, ma'abuta addini na ne. Sun yi riko da musulunci, fa yuqalu, sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ai sai baka san me suka kirkiro ba a bayanka, baka san me suka kirkiro wani addini, me suka fara a bayanka. Fa aqulu kama qala al-abd as-salih, sai in faɗa kamar yadda bawa salihi zai faɗa shine annabi Isa alaihi salam, in ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, lalle ya ubangiji lokacin da nake tare da musulmi ni mai shaida ne akan su, matsawar zamana a cikin su, na san wanda suka yi imani, na san wanda ba su yi imani ba. Falamma tawaffaytani, yayin da ka karɓi raina, kunta antar raqiba alaihim, ka kasance kai ne ko mai kiwo akan su, kai ka san waye bi musuluncin waye bai bi ba, wa anta ala kulli shay'in shahid, ya Allah kai mai shaida ne kan komai. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk, in har kai musu azaba to fa bayanka ne, adalcin ka ne sa kai musu. Wa in taghfir lahum, in ko ka gafarta musu, haka kuma dai bayanka ne, yalwar rahaman ka yasa ka gafarta musu. Fa innaka antal azizul hakim, lalle kai ubangiji kai ne al azizu, mai karfin zartaswa, ba abin da ke gagararsa, al hakim, mai hikima cikin al'amuransa. Annabi ce yadda annabi Isa faɗa ni ma haka zan faɗa, to ba inda ta cewa lokacin ina tare da sahabbai wanda nake tare da su, na san me suka yi bayan na mutu, waɗanda suka biyo baya cikin musulmi har ranar tashin kiyama ban san me suka yi ba. Wannan yana nuna annabi bai sani ba, bai san gari ba, sai ya ce falan ma tawaffaita ni kunta anta raqiba alaihim, yayin da ka karɓi raina kuma kai ne ka zanto mai kiwo a kansu, kai ka san waye daidai waye bai daidai ba, ni ko ban sani ba. An gane ko? Wato ya misaltu da wannan aya da annabi Isa, wato kenan ya ake hikaito mana abin da zai faɗa ranar tashin kiyama game da 'yan mushin. Fa yuqalu li, annabi ce sai a ce da ni, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraktaf, ai ba su gushe ba, suna masu yin ridda, suna barin addininsu tun lokacin da ka rabu da su, ma'ana kana barinsu su ma sai suka rabu da addini. Kuwa ƙuri mu karasa wannan hadisan guda uku tunda ba su da tsawo, sai dai kuma ba za mu ansa tambaya ko ɗaya ba kenan. Al-Hadi Ashara, hadisi na 11, an Abi Sa'idin Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu qal, naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-khazfi. Wannan hadisi an karɓo daga Abi Sa'id, shine Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-khazfi, manzon Allah yayi hani dangane da al-khazfi. Ku taya ni a Hausa yaya sunan al-khazfu? Shi al-khazfu wasa ne da yara ke yi da tsakuwa, ko irin ƴaƴan kaɗanya ko ƴaƴan kanya da sauransu, sai a ɗora tsakuwar a nan babban ɗan yatsa, sai a haɗa ta da wannan manoniya, sai a balla haka. Ya balle wannan dai ba Hausa ba ce, wannan ne ijtihadi ne kuka yi. Kaga ta Hausa ta rubuta mu wannan. Ya hanzu ta rabu da mudewa, al-khazf kenan. Manzon Allah ya yi hani da al-khazf, shi ne ka ɗora wani dutse ƙarami a kan babban ɗan yatsa, ka rinka balla shi haka kana wasa da shi. Kamar yadda wani ya faɗa ya ce ƴar balle, ni na san wannan dai ba Hausa ba ce, sai dai ya faɗa tun da ba mu da wannan a rashin uwa ake uwar ɗaki. To manzon Allah ya hana wannan, wa kala, da ya zo hana wannan har ma sai ya ce, innahu la yaqtulu as-sayda, abin nan da kuke ɓallawa na ɗan ƙaramin dutse baya iya kashe muku wata dabbar farauta da kuke so ku farauto, ko ina kufewa? Wala yankau al-aduwa, baya iya jikata abokin adawa. Wa innahu yafqahu al-ayna, amma kuma yana lahanta ido. Kaga sai annabi ya nuna mana in amfani muke jin za mu samu a ciki babu amfani, ɓarna fa lallai tana iya faruwa, domin duk wanda ya balla wannan dutsen ya iya lalata idon wani. Wace a ciki? Ta yara ta ƙasa wadda suke ta katantoma kenan. Katantoma kake nufi? Ka gani ba masu ciwo, muballi ne suke sa shi, suna ballawa haka duk zai shiga ciki. ba dai babban dan yatsa ake ba, kuma dole sai an kulla alaka tsakanin manoni da babban dan yatsa kafin a har babban dan yatsan ya buga botun din ya dafi ko dutse ko ma mene ne za a yi, duk ya shiga ciki.
Ba
ta yi zama gida ake musa a suminti ana sai shiga wannan gida ko wani amfani ake samu a cikin ya shiga. Dukkanin da ya yi ta ta suke mana wannan kaka ya shiga wani babban babin ma da ya fi alƙasar kudin tsanani inda zai shiga babin ta suka gasa a kauce masa kira. Innahu la yaqtulu sayda wa la yankahu al-adu, wato baya iya kashe abin nan ko baya iya jika ta abokin adawa. Sai yace wa innahu yafqa'u al-ayna, amma kuma yana lahanta ido ko ya lalata ido. Wa yaksiru sunna, sannan yana iya tsaga hakori ko ya kare hakori, domin duk wanda ya buga wannan banda ya tsawon lokaci ya samu hakorin mutum zai iya abida. Muttafaqun alayhi. Kaga kenan annabi na hana mutane dukkan dangin barna, yana umurnin su da mai dukkan dangin alkhairi. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin anna qariban libin ma'ak mughaffal khazafa fanahahu, a wata riwayar daban anna qariban libin mughaffal, wani dan uwa na ibnu mughaffal, qarib shine makusancin ka wanda akwai dangantakar jini tsakanin, yana wannan khazafa, yana wannan wasa na yar balle, fanahahu sai shi Abdullahi bin Mughaffal ya hana shi. Wa kala yake da shi mai, yake da shi inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil khazfi, manzon Allah ya hana yar balle. Wa kala kuma yace innaha la tasidu saydan, ita wannan yar balle ba ta iya farauto maka wata dabbar da ake so a farauto. Thumma ada, sai wannan mutum ya sake koma kalo na biyu yana yi. Fa kala yace uhaddisuka anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam naha anhu, yanzu ina baka labarin annabi ya hana wannan abu, sannan ka ci sun ma'utta, sannan ka ci gaba takhzifu, kana yin wasan yar balle. La ukallimuka abadan, ba zan kare maka magana ba har abada. Kaga musu ya sunnar annabi kenan na gaske, ci annabi ya hana ka ci gaba da yi ba ni ba kai har abada. Ya kawo su samu sanadi haka. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر. وانا حديثي انكر بودك عابس ابن ربيعة يتي ناد عمر بن الخطاب يقبل الحجر ينا سنباتر دوسي يعني الأسود ينا دفع مباكين دوس انندك يزيكين تلاكين كعبة اند بحوث كتاب وليس النون ويقول ينا تيوى إني لأقبلك وأعلم أنك هجر. يتي والله يا كي هجر الأسود إنا سنباترك تارن سككير مصنع يتي وكي دوسيني ما تنفع ولا تضر باك إيا أنفان وباك إي توتر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك, بعدنا كما زن الله إنا سنباترك وبا أبن دسفا إنا سنباترك دنكر أذنك دوسينينا دولة تاسيري ko yana da wata falla ko mutum ya je Umar ba ya je ya roki wannan dutsen, duk sai Umar dan Khattab ya faɗi wannan, kar mutane su dauka tasirin dutsen, a annabi ne ya sumbace shi lokacin da ya zo dawafi ko na Umara ko na aikin haji, inda ka samu damar sumbata ka sumbata, shi yasa shi ma yayi, ba dan wai yana itikadin dutsen na da wani amfani ba, baya amfanarwa baya tutarwa, mai tutarwa ko ya amfanar shi ne Ubangiji. Ina ba ta amfani ta wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Abinda muka faɗa na daidai eh kamar ya gofa a to ba kan danko ai so ne ya kace farauta, wannan ai ba kan bane, wannan ba ana farauta da shi ba, ana iya harbo sun zo da shi. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mana. A sai kira sallahu. Akwai latta wadda za a gudanar dangane da gwagwarmayar ci gaba da neman tabbatar da shari'a musulunci a nan jihar Kano, lattar da aka yi wa taken shari'a wato da yancin dan adam ko kuma yancin dan adam karkashin shari'ar musulunci, za a gudanar da ita a masallacin juma'a na unguwar Tudun Wada, unguwar Tudun Wada a nan Kano kenan, gobe da safe, kuma lokacin haduwa shi ne tun karfe 9 na safe. Ake sa ran
addu'a tare da fara littafi insha Allah. Allah ba da ikon zuwa da jin dama don an ba da sanarwa tun daga juma'a ana sai amma da ana karajin za mutane mahimmancin a littafin. Allah shi ba da ikon zuwa. Sai ko mu daidai.